This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan kun wani lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyenna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Juma'a 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Wani babban jami'in hukumar tare harajin cikin gida ta Amurka ya ce za a kori kusan ma'aikatan hukumar 6,000 a wani bangare na shirin rage kashe kudaden gwamnati na shugaba Donald Trump. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Hamas za ta dandana kudarta saboda kin mika gawar shiri Babas da aka yi garkuwa da ita bisa yarjejeniyar zaman lafiya da Isra'ila. Beijing ta zargi Philippines da aika jiragen sama wato guda uku zuwa sararin samaniyar tekun kudancin China da ake takaddama akai ba bisa ka'ida ba.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mahukunta a Najeriya na ci gaba da nuna damuwa akan yadda har-haren 'yan bindiga ke dawowa a wasu wuraren, duk da cewa jami'ai na kan kokarin kawar da matsalar. Wannan dai na zuwa ne bayan da aka samu karuwar har-haren 'yan bindiga a sassan jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin kasar. Bayan haka za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya da mahukunta a jamhuriyar Niger sun karyata bayanan da ke cewa hukumomin Niger sun hana masu dauke da passport din ECOWAS shiga kasar su.
To ni dai tangance sana'ata, ni dai dagin na aiki na kabu Niger, to ranta wai dai kowa zabe da ni dai ban taba samu matsala Niger ba. Lahiya lumi ne ka shigo a Niger, lahiya lumi ne koma. Police ko wani ma'aikaci ko dan wani ni ba ban taba takura mai.
To muna tafa da karin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci, yau ma za mu gabatar muku da shirin da dan gari wanda ya lalubo tarihin garin Can da ke kasar Kamaru. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. A jiya Alhamis, wani babban jami'in hukumar tare harajin cikin gida ta Amurka a cikin kuka ya fadawa ma'aikata cewa za a kori kusan ma'aikata 6,000, kamar yadda wani da ke cikin lamarin ya bayyana, a wani mataki na korar kusan kashi 6 cikin 100 na ma'aikatan hukumar a tsakiyar lokacin tattara haraji. Rage ma'aikatan wani bangare ne na yunkurin rage kashe kudaden gwamnati na shugaba Donald Trump, wanda ya shafi masu kula da bankuna da ma'aikatan gandun daji da kuma dubun dubatar wasu ma'aikatan gwamnati. Hamshakin attajiri Elon Musk, wanda ya bada mafi girman gudunmuwa ga yakin neman zaben Trump, shine ke jagorantar shirin. Kungiyoyin kwadago sun kai kara a kotu domin kokarin dakatar da korar ma'aikatan da ake yi, inda aka fadawa dubun dubatar ma'aikatan gwamnatin tarayya cewa sun rasa ayyukansu. Amma a jiya Alhamis, wani alkali a birnin Washington ya ce za su iya ci gaba da aiki a yanzu. A yau Juma'a, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Hamas za ta dandana kudarta saboda kin mika gawar shiri Babas da aka yi garkuwa da ita bisa yarjejeniyar zaman lafiya da Isra'ila. Netanyahu ya faɗa a cikin wata sanarwa ta bidiyo cewa za mu yi aiki da azama don dawo da shiri gida tare da dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su, waɗanda ke raye da matattu, da kuma tabbatar da cewa Hamas ta dandana kudarta kan wannan mugunta da keta yarjejeniyar zaman lafiya. Ya ƙara da cewa bayan garkuwa da Yadin Bibas da matarsa Shiri tare da ƙananan yaransu biyu a cikin wani yanayi maras misaltuwa, sun ƙi dawo da Shiri, a maimakon haka sai suka saka gawar wata mata 'yar Gaza a cikin akwatin gawa. Hamas ta faɗa a yau Juma'a cewa da alama sassan gawar Shiri sun gauraye da wasu gawarwakin mutane daga cikin baraguzan gine-gine ne, bayan wani hari da Isra'ila ta kai a wurin da ake tsare da ita, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito. A yau Juma'a, kamfanonin jiragen sama sun sabunta hanyoyin sufurin jirgi tsakanin Australia da New Zealand, bayan da China ta sanar da Australia cewa sojojin ruwanta za su gudanar da atisayen harban makamai a gabar tekun New South Wales a cikin ruwan ƙasa da ƙasa, lamarin da ba kasafai ake samu ba. Prime Minister Australia Anthony Albanese ya shaidawa manema labarai da yammacin yau Juma'a cewa wa'adin atisayen sojan ruwan na China ya kare kuma babu tabbas ko sojojin sun yi amfani da makamai na ainihi. Ya ce China ta bada sanarwar bisa al'ada cewa za ta gudanar da waɗannan ayyukan ciki har da yiwuwar yin amfani da makamai na ainihi. Wurin yana wajen ya wato wajen yankin tattalin arzikin Australia na musamman, inji shi. Yana mai ishara da akalla kilomita 370 daga teku. Ya kara da cewa a cewar bayanan tsaro babu wani hadari ga kowace kadara ta Australia ko kuma kadarorin kasar New Zealand, kuma wannan ne yasa aka bada sanarwar. Wani jirgin ruwan sojan China ya ratsa hanyoyin tekun Australia kuma ya bi ta gabar tekun gabashin kasar Australia din a wannan makon, kuma sojojin ruwa da na sama na kasashen Australia da New Zealand sun saka ido a kansa. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
To an jima kadan za ku ji karashin labaran duniyar, amma yanzu za mu leka bangaren rahotanninmu. Mahukunta a Najeriya na ci gaba da nuna damuwa akan yadda ake samun waiwayowar hare-haren yan bindiga a wasu wurare, duk da cewa jami'ai na kan kokarin kawar da matsalar. Jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin wuraren da ake samun wannan matsalar. Gwamnan jihar ya faɗi cewa 'yan bindigar na zuwa ne daga makwabtan jihohi. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aika mana da rahoto akan batun daga jihar Kebbi.
Matsalar rashin tsaro a yankin arewacin Najeriya a iya cewa ta kasance tamkar kulli gagara kwanta domin ko ta tafi sai ta wayoyo bayan dan lokaci. Jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin jihohin da mahukunta ke faɗi tashi wajen kawar da matsalar, amma kuma ko ta tafi sai ta dawo. Alal misali, yankin gabacin Kebbi Haujan Argungu inda Lakurawa suka saba kai hari a garin Mera, ba da jimawa ba an samu wasu hare-hare a garin Natsini da kuma na baya-bayan nan da aka kai a garin Gulma, inda har mata 'yan bindiga suka sheke ayarsu, kamar yadda wani wanda abin ya faru gaban idonsa ya bayyana.
Bayan sun shigo duka masu suka mashin bakwai da bindigogin, sai suka shiga nan cikin plaza din. Mata guda biyu rike da bindigogin su suka rike suka hoke bakin gate. To nan sai suka samu mutum guda sun ka halbe shi. Shi nan take ya mutu nan wurin. Cikin dare ne, amma su huska su sun sa wasu abubuwa sun rufe don kada a gane huskoki, amma mata ne.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta hannun kakakinta a jihar Kebbi CSP Nafiwa Abubakar ta fitar da jerin rubutattun bayanai inda ta tabbatar da kai wasu hare-hare da suka hada da harin da aka kai a yankin Suru, yanda jami'an ta suka kai dauki kuma suka samu kashe 'yan bindiga hudu, sai kuma wasu makiyaya da ta kama da yawan su ya kai 47 da take tuhuma da yunkurin aikata ta'addanci, domin ta ce sun turo dabbobi fiye da 300 suka mamaye harabar gidajen ma'aikatan kwalejin kimiyya da fasaha kere-kere ta Waziri Umaru, har sun sassare wani mutum mai suna Abdullahi Muhammad Idris. Haka mata kama wasu matsafa da mahara duk kusan lokaci daya. Ko a wannan mako sai da wasu 'yan bindiga su haka hadi ga wani fitaccen dan siyasa Umar na mashaya digi, duk da yake Allah ya tsira da shi. Amma da yayi magana akan harin da aka kai masa,
lokacin da na zo ni na ga mota kaman bata da lahiya don an zuba ganye ga hanya har da cikin boot dinta. To ina isowa sai da kaga na dan silo kenan, ina kallon wanda ya toye halbe ni bindiga halbe farko, ina kallo ne da farar riga. To daga nan sai albaru sai ko ina hitowa suka, sai ni taka da karfi don ana halban farko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni iso sai Allah ya taimaka ni tsaya ni cire riga sai ni gangara, saboda sun kai ta halbe sun kai ta maganganu.
Duk waɗannan suna faruwa ne yayin da gwamnatin jihar Kebbi ke aiki tare da gwamnatin tarayya wajen kawar da matsalar rashin tsaro daga jihar. Sai dai gwamnan jihar Comrade Nasir Idris Kauran Gondu ya nuna takeici akan yadda matsalolin ke waiwayowa.
Amma duk da haka wannan gwamnati tana dokan matakai daban-daban don tabbatar da cewa an kawo tsaro a cikin wannan jihar. Ko kwanan baya mun sayi mota kusan 65 Hilux muka raba ma jami'an tsaro, muka sayi mashin 2000 muka raba ma vigilante. Duk muna yin wannan ne saboda mu dai tabbatar da cewa inganta tsaro a cikin wannan jihar.
Rundunar sojin Najeriya ta sha bayyana cewa jami'an ta na aiki tukuru domin kawar da ayyukan 'yan bindiga a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara. To ko me yasa ake samun waiwayowar matsalolin? Gwamna Nasir Idris Kauran Gondu yana ganin cewa
ba mu da matsala, amma jihohin da suke makwantaka da mu su ne inda do suka samu matsala can sai su sheko nan cikin mu.
Na yi kokarin janta bakin jami'an tsaro sai dai abin ya ci tura. Amma a wani bayani da kwamandan yankin na 8 na sojojin Najeriya Manja Janar Ibikunle Ajose ya yi a kwanan nan, ya ce dakarun su na kokarin fatattakar dukkanin 'yan bindiga a yankunan jihohin Sokoto da Kebbi, musamman yankunan da aka samu ɓullar Lakurawa.
headquarters and special operations that were conducting around Gudu, Tangaza, Ilela, Silami General Area, down into Arewa and Kebbi State. And the operation has been very successful.
Kuma ya ce aikin da suke yi suna samun galaba da sun kawar da dukkanin yan ta'adda kuma suna amfani da kwarewa da kuma basirar aikin su domin ganin cewa dukkan da suke sun bi su sun ga baya gare su. Dukkan fatar jama'a dai ba za ta wuce a samu wanzuwar zaman lafiya ba domin rayuwa ta gudana cikin walwala da salama. To ko yaushe ne hakan zai samu, lokaci ne kawai zai nuna. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Beijing ta zargi Philippines da yin shawagi da jiragen sama guda uku zuwa sararin samaniya a kan tekun kudancin China da ke ake takaddama a kai ba bisa ka'ida ba, wanda ya ƙara hura daɗaɗɗiyar rikici tsakanin ƙasashen biyu. China ta yi kirarin mallakar kusan daukacin tekun kudancin kasar, kuma ta yi watsi da kirarin mallakar sada Philippines da wasu kasashe ke yi duk da hukuncin kasa da kasa na cewa furucinta bai da tushe. Rundunar sojin China ta faɗa yau Juma'a cewa jiragen saman guda biyu, samfurin C-208 da kuma N-22, sun yi ta kutsawa cikin sararin samaniyar tsibirin Nansha na kasar China ba bisa ka'ida ba, wanda aka fi sani da tsibirin Spratly. Sanarwar da rundunar sojin ta fitar ta ce sojojin kasar China sun ci gaba da kula da dukkan tafiyar jiragen tare da yi musu gargaɗi da kuma fitar da su. Jami'an tsaron gabar tekun Philippines sun faɗa jiya Alhamis cewa ofishin hukumar kula da ayyukan kamun kifi ta Manila ya yi amfani da jiragen sama guda biyu a kan tsibirin Spratly domin tabbatar da ikon mallakar Philippines. Hatta ga al'ummar da tafi yawan jama'a a duniya, yanayin bikin addinin Hindu da ake gudanarwa a birnin Prayagraj da ke arewacin India tun daga tsakiyar watan Janairu yana ƙayatarwa fiye da mahalartansa a baya. Bikin Maha Kumbh Mela da aka kammala a ranar Laraba ya haɗa hancin masu ibada sama da rabin biliyan a cikin makonni shida da suka gabata, a cewar jami'ai. Gwamnatin jihar Uttar Pradesh, inda ake gudanar da bikin, ta yi kirarin cewa bikin na bana shine taro mafi girma a tarihin ɗan Adam don gudanar da taron na addini da al'adu da zamantakewa. Waɗanda suka gudanar da nutsewa cikin ruwa mai tsarki, wanda mabiya addinin Hindu suka yi imanin cewa yana wanke zunubansu kuma suna taimakawa wajen samun ceto, sun haɗa da masu ibada daga kowane ɓangare na rayuwa da hamshaƙa attajirai da Prime Minister Narendra Modi da 'yan siyasa da taurarin masana'antar fina-finai ta Bollywood da dai sauransu. Wasu kuma sun tafi ne kawai domin ɗebe kwarkwatar ido da shaidar gagarumin taron na addini da ke gudana a wurin da wasu koguna biyu suka haɗu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A cikin wannan makon ne wasu bayanai suka bayyana cewa hukumomin jamhuriyar Niger sun hana dukkan masu dauke da passport din ECOWAS shiga kasar su, ciki har da Najeriya. Sai dai wasu 'yan Najeriya da kuma hukumomin kasar sun karyata wannan zance tare da zargin cewa wannan wata manufa ce ta haddasa tsama tsakanin kasashen biyu da ke ci gaba da karfafa dangantakar su ta gadin-gadin. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
A bayan nan waɗansu jaridu ne da ma waɗansu kawohin yaɗa labarai na yanar gizo na waɗansu ƙasashen ECOWAS ke nasaba da cewa hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar sun hana 'yan ƙasashen ECOWAS shiga ƙasarsu, musamman 'yan Najeriya, muddin suna ɗauke da fasfot na ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka CDAO. Abin da ya sa na ƙarsasa da gaugawa a iyakar birnin Kwannici jamhuriyar Nijar Ilele local government ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya domin gane ma idanu na abinda ke faruwa, kuma na yake rape da waɗansu 'yan Najeriya da suka samu shigowa a ƙasar ta jamhuriyar Nijar domin jin abinda ya faru da su a lokacin da suke kutsowa ƙasar.
Yaya to ni dai tangance sana'ata, ni dai dagin na aiki na kabu-kabu Nijar turar da kwaɗe kai kowa zaɓe wadda, ni dai ban taɓa samun matsala Nijar ba. Lahiya lumi ni ka shigo a Nijar, lahiya lumi ni ka koma polis ko wani ma'aikaci ko dan wangiya, ni ba ban taɓa takura mai kullum. Lahiya lumi gudanar da aiki na da wanda ni ka ɗaukowa babu wata tsananta tsakanin mu.
Bilamin lahiya lau muka aikin mu mu shigo mu kasuwancin mu kuma mu hita lahiya lau insha Allah ani ina cikin kwanne yanzu haka
agaji gero da iko yan kasa gaskiya sai ka dauka wanda ba na gaskiya ba dole a saukura ma gaskiya ba wanda ka dauka gaskiya ba
hasali ma daraktan gidan radio niya na birnin kwanni da nace karo da shi a wannan iyakar ya bayyana min cewa ko a yan kwanaki uku da suka gabata wani abokin aikin su daga Sokoton tarayyar Najeriya ya shigo da passport din sa na ECOWAS kuma ya hita daga kasar ta jamhuriyar Niger ba wanda ya hana shi walelawa
wannan magana ce wadda ba ta gaskiya ba ba ta da kamshin gaskiya ko kadan ko misƙala zaratin saboda ko a shekaran jiya na tarbo wani abokin aikin mu Lela muka shigo nan bakin post de police na Niger ya hido passport din shi ya je aka buga mishi kashe ya shigo Niger babu wata matsala sannan mutane na ci gaba da harkokin su shiga da hita cikin suje Nigeria ɗan Niger su kuma su shiga Nigeria ɗan Nigerian su kuma su shigo Niger babu wata matsala wadda ake huskanta tsakankan nan waɗannan kasashen guda biyu babu wata matsala wannan rudani ne maganu ne na mutane saboda mutane idan suna son su kawo wata matsala tsakankan nan kasashe guda biyu haka suke suna yada jita-jita abubuwan da ba su kamata ba wannan kuma abubuwa ne waɗanda ba su kamata ba ana zaune lafiya a ce ana kawo irin waɗannan rudani a cikin waɗannan al'ummomi waɗanda suka zamo ƴan uwa jini daya tunda tsakanin Niger da Nigeria ƴan uwa ne jini daya ne ya kamata a ce waɗannan mutanen su daina yada waɗannan jita-jitan
a wata hira da shugaban rundunar ƴan sanda na gundumar birnin Kwanni da ke kula da shiga da fita a wannan kasar a wannan iyakar ya bayyana mana cewa babu kamshin gaskiya a wannan zancen kuma hukumomin jamhuriyar Niger na sama kona jaha ba su bada irin wannan umurni ba hasalima a cewar sa dukkan Najeriya da zai baiwa jami'an tsaro na jamhuriyar Niger na shige da fice national ID card dinsa ko kuma passport dinsa na ECOWAS ba wanda zai hana shi ya kai komo a cikin kasar ta Niger kamin ya ce mini daga baya koda dan Niger kake dole ne a ce kana da takarda ta zama dan kasa ko kuma passport a hannunka ko ina zaka a cikin wannan kasar in ba haka ba dole a tsaida ka saboda duk wanda zai shigo kasar ko zai fita daga cikin ta wajibi ne a san kowa ne ne ina ya hito kuma ina zashi kuma mine ne yake dauke da shi Haruna Mammana Bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mammana Bako yanzu kuma ga shirin mu na gaba
da dan gari shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su
wannan karin da muna nan ne a birnin Chan wata karamar hukuma ce dake nan a jihar yammacin kasar jamhuriyar Kamaru wanda za mu kawo muku wannan shiri daga gidan radio na Dash Radio dake kasar Kamaru musamman wanda ake kamawa akan meta 9.9 gajeren zango muna tare da babban bakonmu na wannan lokacin Alhaji Uba Razak wanda yake masanin harkokin tarihi ne na wannan gari na Chan Professor Alhaji Uba Razak barka da shigowa wannan zaman namu mai tarin albarka
Madalla Malam Muhammadu Garba
Masha Allah Professor Alhaji Uba Razak shin wannan gari na Chan mun ga yana da wadansu dumbin tarihi shin su wane ne suka kafa wannan gari na Chan
Na'am, ma gode kwarai da gaske yanda kake ji ake kira Chan a rubuce yanzu a kundin kasan Kamaru Chan nan ya samu asali ne ga Hausawa kuma waɗanda suka kawo addini ta wannan bangare kafin zuwan Turawan mallaka musamman Jamusawa kasan a Kamaru Jamusawa su suka fara zuwa har suka gigina ko ta ina a Kamaru musamman a Chan ma Jamusawa suna da babban anguwan da suka gina har yau anguwan ya zama wajen tarihi wajen bude ido shi ake kira Centre Climatique de Chan
Ato ana samu masu zuwa yawon bude idanu?
Yawwa a wannan wajen. Yawwa. Don za ka ga ginin Jamusawa ne.
Tsohon gini wanda ya kwashe shekaru.
Ya kwashe shekaru kuma ana kwana a wajen sosai. To da suka zo sai suka tarar da Hausawa a wannan garin.
Na can
ne. Na can din. To Hausa dama suna kiran garin din Banwai. Banwai garin dan Asabe. To yanzu da su Jamusan da suka zo sai suka tambaye Hausa a ina kuke da zama she Hausawa ba she nuna musu yace a can ya nuna musu da yatsa a can
a wannan ne aka samu can
eh a yawa a nan ne yanzu su Jamusawan sai suka sa a can
na'am amma ainihin sunan garin Banwai
eh yanda Hausa suke kira yawa Banwai to ka gane a yanzu shine she suka sa can yanzu shine sunan ya tabbata a yanzu nan har a madalisan Kamaru duka she ka ce can tukuna za gane
to amma professor shi wannan gari Banwai ko can mun gaya da waɗansu abubuwa na yanayi na rayuwa akwai sanyi wanda yake nunawa kaman kana kasashen Turai wanda ko irin wannan abubuwa ya ba wa Turawan mulkin mallaka a sha'awa suka zauna
gaskiya haka ne tabbas ka san wajen kaman da kasan Turai haka wajen yake shi yasa a wannan wajen shi suka ga wani bangare a wannan bangare na garin to kima yanayi na sake aka zo da safiya yanayin daban da yamma da rana duk shine suka kira centre climatique don yanayi na nan daban-daban a kowane watanni kuma yanayin na sake to anan suka gina zangon su su turan mallakan ne babban anguwa ne to ka gani akwai noma ana kiwo ana ba abin da babu kai a yanzu nan ma babban jami'ar Kamaru na gona da ake kira faza a can a wannan
gari jami'a da ake karantar da harkokin noma
da kiwo kenan da kiwo yawa kaga a can yake to lokacin marigayi tsohon shugaban kasa Ahmadu Ahidjo kuma yanzu babban jami'a ma a garin yake university da can yawa kana ji ai to waɗannan ma Amerikawa ne suka gina kaga babban jami'a ne kaje can yara za su yi karatu ba wani zafi ba wani kai dai kimana nan sosai shi yasa kaga a Cameroon duk wanda ya karatu a university can idan ya dawo dai za ce AI karatu a waje mai kyau kun ba hayaniya
a wannan university da aka gina a can zai samu kaman shekaru na
shekarun za su kai 40 yanzu za su kai 40 tsohon shugaban kasa Ahmadu Ahidjo da Paul Biya ya hau mulki yawa to ka gani Paul Biya kuma ya ba ma wajen din university da karamin jami'a ne
na karana na koyar da harkokin
gona da kiwo
ya ce ka kara mata matsayi ko
yawa
wata asabu shikenan
haka ne malawa
professor to wani irin abubuwa ne su ɗan wannan gari na Banwai ko can suke yi domin samun kuɗaɗen shiga
harkokin noma kaga ga plenty ga cafe kofin nan ga kuma abin na su bananan nan makabu masara wake gyaɗa duk ba abin da babu a can
duk ba abin da babu
ga ganyayyaki daban-daban
na to yanzu ya kake ganin yanayin zamantakewa tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba wanda ake yi a wannan bangaren ana samun matsaloli ko kuma a kowa na zamansa kuma akwai halaka mai kyau
kai wannan kam alhamdulillah tambayar nan yayi kaga kakanninmu da suka zo kasan Bahaushe shi aka yi auratayya aka musulunta da mutanen garin Hausa suka yi aure da su
aka
hadu yawa kaga tun ana nan kaman mutane daya suna daukan Bahaushe da daraja su ma sun san a cikin Hausa akwai zuri'ansu to shi kaga yasa ake da zaman lafiya babu wani hayaniya suna jin ma Hausa, Hausa wancan ma na jin yaren gari.
To yanzu tunda yake gashi yadda zamananci yake, ya kuma mutanen wannan zamani suke daukan su ainihin ɗan ƙasa.
A wannan zamanin kam ba wani muskila, kaga duk taron da za su yi idan na gargajensu ne, idan ba gargajen Hausawa kai ko ina maroƙin Bahaushe yake da ƴan dawakai don su sarakan su ma su so su yi gadara, gashi an kawo musu kiɗin Hausa, ga sarakai, ga dawakai, ga algeta, ka gane ai. To mu ma haka a can ɗin idan za mu yi namu abin, mu ma muna kiransu su ma su zo su taya mu biki. To ka ga a nan babu wani matsala.
Professor Obaraza, wace shawara za ka iya bawa al'umma na wannan bangare na garin Can ko kuma Banwai da ke kasar Kamaru?
Shawaran da zan ba ma mazaunan Can da suke jin yanzu, alhamdulillahi an zama ɗaya, don a can ba cewa kai dan wani ne, kai dan garin, dan gidan wani, don an zama ɗaya tun iyaye tun kakanni. To yanzu sun kowane gida za ka ga akwai alaka mutum ɗaya-ɗaya na wani
na wata kabila ta daban,
na wani fami, na wani dangi daban. To shi yasa an haɗu an zama ɗaya, ba gidan da za ka shiga baka ga ɗan dangi ɗaya a ciki, ko aure ya haɗa su duka-duka. Ka gani ai, don ɗan gidan wane za a iya haɗa shi da ɗan gidan wane, da to an yi zamantakewa ana lafiya, kuma mutanen garin ɗin kuma suna sha'awar Islama, yawanci suna zuwa su musulunta, kuma Islama na ta yaɗuwa can.
To ya ta ɓangaren su Kiristoci ba wani matsala, su ma ana suna addininsu ko?
Ya su ma Kiristoci suna addininsu, kuma a lokacin da abu ya tashi akwai abin da ake kira mass ecumenic, limamai da kristotin da ƴan gargajiya za a haɗu, kowa ya kai ma Allah irin bukatansa. Kana ji ai, au a haɗu a kofar masallaci, yau a yi addu'a, au a je kofar coci, au a je wajen gargajiya. Hausa musulmai su yi nasu, kristoti su yi nasu, su gargajiya
su yi
nasu, cewa ƙasa ya zauna lafiya. Shi ka gaisa aka ce a Afirka inda za ga zaman lafiya, shi a Kamaru ba za ka ga ƙabilanci ko kaza-kaza ana yaƙe-yaƙe ko wani zage-zage ba.
Tumarala Professor Obarazak, wannan gidan radio mai tarin albarka na sashen Hausa na muryar Amurka wanda ke can kafa a birnin Washington DC da ke ƙasar Amurka, me za ka faɗa mata a ƙarshe?
Muna godiya da wannan gidan radio, kuma da irin abubuwan da ake yaɗa, da kuma tarihi da labarun da muke ji. Alhamdulillah, Allah ya kai ku gaba-gaba har gaban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam.
Madalla, ƙarshen tattaunawa mu kenan da Professor Obarazak wanda yake masani harkokin tarihi ne musamman na garin Can ko Banwai wanda yake jihar yammacin ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Ni Muhammad Awal Garba ne zagonin shirin, nake ce da ku mu zama lafiya sai kuma wani loto idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu.
Da ɗan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
To madalla, mun gode gidan rediyon Dash na ƙasar Kamaru. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. To jama'a masu sauraro, ku yi mana afuwa, ba za mu samu damar kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin ba, anan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. Sai kuma can an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan duk wani abu da ke daɗaɗa muku ko kuma yake ci muku tuwa a ƙwarya, sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya taya na gabatar da shirin, da Fiona Wamai nan Dudu wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu Patrick, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.